Tun bayan da Najeriya ta sami yanci a shekarar 1960, kasar ta fara ne da samun wazirai masu kyakkyawan kaifin tunani da za su kafa tubalin aiki da zai kawo ci gaban kasar. Samun irin waɗannan wazirai a yanzu shi zai sa Najeriya ta ci gaba da gogayya da ƙasashen da ake ganin sun ci gaba a fannin kafuwar mulki, tattalin arziki, siyasar duniya, tsaro da dukkan wani abin da ƙasashe ke tunkaho da shi. Abu na farko na kuskurewa kyakkyawan ƙudurin tubalin gina ƙasashe ne a samar da wazirai da suke da tunanin kashe mu raba, ko kuma rashin tunanin bunƙasa ƙasa ga zamanin da ake ciki, musamman ga na baya masu tasowa. Za a iya cewa dai a baya Najeriya ta samu wazirai masu kishin ƙasa waɗanda aka samo su daga cikin al'ummar Najeriya ba tare da ƙabilanci ko ɓangaranci ba, da hakan ya sa aka gina madafin iko da har yanzu ƙasar ke tunkaho da su. Kundin tsarin mulkin Najeriya na shekarar 1999, kamar yadda aka yi masa kwaskwari ma, ya yi tanadin cewa shugaban ƙasa ya naɗa ministoci masu ba da shawara a matakin farko, don haka ake buƙatar mutane hazikai masu kaifin tunani da kuma kishin ƙasa wajen gudanar da wannan aiki. Ko me kundin tsarin mulkin ya ce game da yadda za a gano matsayi da kuma cancantar waɗannan mutane kafin a basu mukami? Barista mai nasara Kogo Umar mai sharhi ne kan lamuran shari'a, demokradiyya da kuma diplomasiyyar duniya.
Sashi na 15 sakin sashi na 5 na tsarin mulkin Najeriya wanda ya ce duk wani wanda yake jami'in gwamnati to dole ne ya zama babban jami'i wanda zai yaki cin hanci da rashawa da kuma amfani da ofisin shi domin ya gina kanshi. Saboda haka dole ne ka zama mutum wanda yake in za a baka mukami kana da tsantsanin duniya, kana da gudun haramun, kana da gudun rike wasu abubuwa. Sannan kuma sashi na 153 shi kanshi inda aka yi magana wannan hukumar za a ma'aikata ta ce dole ne ya kasance kamin a bashi wani mukami ya tabbatar ya cika bayanin duk kadarori da kuma dukiyoyin da ya mallaka don a tabbatar da cewa mutum ne wanda yake za a iya kwatanta abubuwan da ya mallaka da kuma mukaman da ya rike a baya a ce ba mutum ne wanda yake yayi sama da fadi a rayuwar shi da dukiyar jama'a ba. Sannan bayan nan kuma akwai muhimmancin duk abin da mutum zai yi la'akari da sashe na 14 sakin sashe na 1 a inda ya fito da bayanin cewa domin talakawan Najeriya ake shugabanci, ma'ana ya fito ya zama mutum ne wanda yake yana da kishi ne kokarin fito da tsare-tsare wanda za su daga rayuwar talakan Najeriya, tunda su ne mafi rinjaye kuma a demokradiyya ana amfani ne da biyan bukatun mafi rinjayen jama'a.
Husaini Gariko ya kasance tsohon ɗan siyasa ne da aka dama da shi tun a jamhuriya ta farko. Ya ce zaben ministoci da wannan gwamnati ta yi tamkar zaben tumun dare ne.
Ita wannan gwamnati an yi mata shaka da mummunan zali. Na biyu, ita wannan gwamnatin dama abinda ake uzurawa talakawa su gwamnonin nan su suka jawo su ne suka hada ake azabtar da talakawa, tsadar rayuwa ta yawa, mutane suka shiga mutuku daban-daban, kuma sannan aka zo ba sa yin aikin da ya kamata su yi a jihohinsu. Yanzu aka zo aka san suka shiga gwamnatin tarayya, to kaga talaka sai ya shafa wa kansa ruwa. To mu gaskiyar magana wannan natsanadan duk da dai ba ra'ayinmu kuma ba sai an tambayi ra'ayinmu ai ba, to bai gamsar da mu kuma bai gamsar da talakan Najeriya.
Sa'in Abaji kuma ɗan siyasa a Abuja town planner Abubakar Sadiq ya ce duk da cewa kusanta tana yin tasiri a ganin sa cancanta aka bi wajen raba mukamai.
Duk da ana ɗaukan cancanta ne, amma gaskiya kusanta ya fi wannan cancanta, don sabida kamar gwamnatocin da suka shuɗe za ka ga mutum ma ba a ƙasa yake ba, amma sabida ana ganin kamar yana da abin da zai bayarwa na cancanta sai a turo mutane su zo a samu wannan matsayin. To kada kasancewan wannan zuwa wannan karnin da ake kai, mafi galiban mutanen da aka ɗauka an ɗauke su ne bisa ga cancanta, domin ga horarwarsu za ka ga fiyayyen mutanen da aka yi an cancanta ne, domin siyasa ce kusan kowa koko masu jira koko abinda aka zo aka ɗauka ya saba ma abinda ake jira.
A nasa ɓangaren shugaban ƙungiyar Arewa Traders a Abuja Adamu Hassan ya ce tabbas an yi siyasa ne a zaben ministoci, amma fatan su shi ne mutanen su gudanar da aiki kamar yadda ya dace.
Wasu guraren cancanta ne aka duba aka bayar, wasu guraren kuma akwai ɗan matsala gaskiya, musamman abinda ya shafi aiki da shi muke son kasan nan. Kaga ministan da aka nada su wasu din sun dace, wasu din dama ka san hakan zai faru kamar yadda muka sani. Amma alayyati halin dai mu dai muna son mutumin da zai zo yayi mana aiki. Mu gani dai irin kamun ludayin su daga nan zuwa wata 6 wata 7 mu gane ya za su kasance.
Mai sharhi kan lamuran yau da kullum Comrade Musa Zubairu Usman ya ce raba mukamai a Najeriya tamkar dibar adashe ne.
To yanda ake raba mukamai a Najeriya a karamar hukuma ne, a jaha ne ko a tarayya ne? Duka zai ga cewa mizani na farko da ake dubawa a ga cancantar mutum a bashi wannan mukami din zai ga cewa wani irin bauta yayi wajen lokacin da ake fafutukan neman zabe ko ake kokarin kafa gwamnatin. So babu wanda ya damu da irin halayen da irin ɗabi'unsa da irin in ya taɓa yin ayyuka a irin yadda ya tafiye da wa'innan ayyuka ɗin. Saboda haka nan wani farfajiya ne aka samu ko domin a dinga biyan adashin da aka saka. Saboda haka na ɗan ɗaya a Najeriya maganan wai cancanta gaskiya fi sabila sai dai in an yi sa'a kawai ana ba mutane ne ko wa'inda kawai suke da uwa a murhu ko suke da wani wanda ya tsaya musu wanda zai iya tabbatar da cewa sun samu kamun.
A yanzu dai ta rage wa 'yan Najeriya da masu nazari kallon rai. Da masu nazari kan lamuran yau da kullum da masu kansu masu rike da mukamai a kasar da su yi duba da yadda tsarin yake a yanzu don tabbatar da ci gaban kasar. Hawwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.